إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin Juma'a na Professor Egon da ke a nan unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma ta Ramadan yau talata haka ne 18 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Zumar jiya mun tsaya aya ta 6 yau zamu tashi aya ta 7 in takru fa inna allaha radiyun ankum
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim in takru fa inna allaha ghaniyun ankum ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور
أنت وتذاتك في مسلمك كيف تحرسه؟ كلا جهوصة؟ كلا جهوصة؟ ونيام يتحيل الساكي في مسلمك ونيام مدعني في مسلمك ake cike suke musulunta da kanki to yayi kyau
sorry ma husband is a muslim he married from a christian family
okay masha Allah your husband is a muslim he married you from a christian family so now if you revert to islam both of you are muslim right alhamdulillah so I will say something and you repeat after me okay
ashhadu
an la ilaha
إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله So alhamdulillah, you said your husband is already a Muslim, so it's going to be easy for you because he's already into practice. So follow him to Islamic school. The meaning of what you said is that there is no God but Allah. You accept that, right? And the Prophet Muhammad is his messenger. The rest of Islamic teachings, you will receive them from your husband, inshallah. We are really happy for you and everyone here is happy. Everyone is chanting takbir. What is your name?
My former name.
Yeah.
Helen.
Okay, your new name?
Nana Aisha.
Nana Aisha. Inshallah. May Allah bless your Islam. Why is it ita? To say aje akoya mata addini sai ku kaɗi contact din ta. Ah? Mashallah. Ke ma su jara ki ko a cikin. Ke dumuna ko. Dumuna cikin. Mashallah, kuka zo da ita ko? Su sai kaɗi contact din su koda wani abu ya zo daga ba. Inshallah. Mun gode. Allah ya kima musuluncin ki albarka. Me yake ce? Ai na kware ne. Ai to yace kware ne na musulunta da wani ne. Alhamdulillah kun ga tayi nasara mijinta musulmi ita ba musulma ba yanzu ta musulunta tare da shi. Abu yayi daidai masha Allah. Allah ya musu albarka ya wa musuluncin ta albarka ya kara ma mijinta hakuri da ita. Saboda duk wanda ya hakuri da wani wanda ba musulmi suka zauna ga alama yana da hakuri. Kaga yanzu an abubuwan da suka rage Allah ya ƙara ba su hakuri. Allah yace in takuru in kun kai kafirci alhamdulillah ita fice da kafirci da ka sama wanda a ciki ne yanzu Allah ke magana da su in takuru fa innallaha ghaniyun ankum in ma kafirci ku kai duk wanda ya kafirci cikin ku to Allah ya wadatu da gare shi da ka wanda ya musulunta ba Allah ya kara ma komai ba wanda ya musulunta kai ne yawa don haka Allah ya ce in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum in kun kai kafirci Allah ya wadatu da gare ku wala yaghfali ibadihi al-kufra amma ku sani shi Allah bai yadda bayi ne su kafirci ba shi ya yi kafirci ba da yadda sai aka yi ba ba da umuni ne aka yi ba Allah ba da so ne so na ba da lada aka yi ba amma ba fin karfi ne aka yi ba wato da mashi'a ce aka yi ba da irada ce aka yi ba da mashi'a shine komai ya auku bayan ƙasa komai ya auku bayan ƙasa da mashi'a Allah ne wato ba da fin karfi ne aka yi ba amma so ba komai Allah yake so ba sai abinda yake ayi wanda yake ba da lada akwai abubuwan da zai cewa baya son su amma ba da son su amma kana iya yin su in ka ga dama domin na baka karfi na baka zabi kana iya zabar ka yi wannan ko kai wannan amma ka san wannan to bai jira shi bane kai wannan shine kafirci sai Allah ya ce wa in tasbihu yarbahu lakum amma in kun gode ma Allah to ni kuma na yaddan muku da haka haka jama'a mu ci gaba da gode ma Allah Allah ya ce in mun gode ya yadda da haka godiya ga ni'imomin Allah ɗaya ibada ce wanda Allah ya yadda da ita kuma sai ta yi sanadiyar kai ma Allah ya yadda da kai don haka ka dinga tuna ni'imomin da Allah ya yi maka ni'imar ji ni'imar gani ni'imar baki ni'imar walisanin wa shafataini ni'imar Allah ya yi ka musulmi ni'imar kafa ni'imar hannu ni'imomi daban-daban ni'imar kana ci ni'imar kana kai kana kawowa ni'imar kana fahimta ga ni'imomi nan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin fa min Allah don haka Allah ya ce in kun gode min na yarda da godiya da gare ku don haka Allah mun gode ma da kowace ni'ima da kai muna sabuwa da tsohuwa wadda muka tarar da wadda ta tarar da mu da wadda za ta tarar da mu Allah duk mun gode ma Allah ka kawo mu da abinda wawayen mu kai kullun na kwatin kuka da cewa baka yi ba baka yi ba wayanda ba su san komai ba sai radda kai zafi ba su san komai ba sai radda basu da ba su san komai ba sai radda wani mugun abu ya auku don radda abin kwarai ya auku gare su suna shu dukkan da aka yi azumi cikin ni'ima da yalwa suna shu sai radda aka yi cikin zafi da wahala dukkan da ka so ku so da ni'imomin ka kowa shu amma radda wani abu ya samu wanda ba shi mutane ke so ba sai kowa ya fara kuka sai Allah ya ce wa in tashkuru yarzahu lakum in kun ka gode min to ina yadda da godiyar da gare ku don haka in kana son kai wani aiki da Allah ya yarda da shi shine ka yawaita gode mai gode wannan da baki gode wannan da aiki gode wannan da zuciya dukkanin su rukunna ne da ake godiya da su sai Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukhra to kana iya cewa ni ina godewa wani abokina ni ina godewa mahaifina yayi kafirci musamman lokacin da aka saukar da wannan ayat sai kasance kai kana gode ma Allah kai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mahaifinka ba musulmi bane ba musulmi bane kafiri ne sai Allah ya ce ban yadda da kafirci ba in kun gode na yadda da godiya da gare ku sai Allah ya ce wala taziru waziratu wizra ukhra amma kusallahin wata rai bai shafi wata zaka don babanka shi yayi kafirci don abokinka don makwabcinka don dan uwanka shi yayi kafirci wannan baya shahuwarka don haka Allah mai cikakken adalci na Allah ce summa ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijinku dukkanin ku zaku gode da wanda yayi kafirci da wanda yayi musulunci ya yarda fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna sai ya ba ku labarin da duk abinda kuka kasance kuna aikatawa innahu alimun bi zati sudur lalle shi masani ne daga abinda kirazze suka koyi don haka zai ba mu labarin komai babu abinda za a yi wanda bai ba mu labari ba wana ba'ul mawazinal qist al yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafabina hasibina duk abinda mutum yayi zai gani na kware ne ko mugu ne don haka Allah tabaraka ta'ala yace fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna zai ba ku labarin abinda kuka kasance kuna aikatawa innahu alimun bi zati sudur lalle shi masani ne ga abinda kirazza suka koyi amma duk da ya san abinda kirazza suka koyi kuma baya hukunci ma mutum ga abinda kirji ne ya koyi mujin ba shi ya bayyana shi ba sai in kafirci na kafirci shi ake wa mutum bo ai ci akwa mutum hisabi da shi don haka yana munafuci yana musulunci ga fili amma ya koyi kafirci a ciki
yana yin aiki kamar don Allah yake amma ciki ya koye yana son a yabe ne wannan kawai Allah ke kamawa amma in kana zamni kawai kai wani tunani wanda ya saba ma addinin musulunci to Allah bai kama ka da wannan duk abin da zuciyarka ta yi ma yayi ko kai cikin mafalki kamar hukuncin mafalki ne yanzu wanda ya mafalki yana zina ana rubuta mai zubin zina ba a rubuta mai wanda ya zamni yayi tunani yayi saka wanda ya zamni yayi zina ya sha giya ko ya duk gaba ɗaya ba a kama shi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yafe mu al'umma duk abinda suka yi na tunani na maganar zuci muddin ba a furta da baki ba ko aka aikata da gabbai doka Allah ya san abinda a cikin zuciya ya alamu kha'inatul ayuni wama tukhfi sudur Allah ya san abinda kirza suka koye amma ba ya wa mutum hisabi da shi sai mutum ya gaskata gabbai nai ko baki nai ko wata gaba tai ta gaskata haka wannan cikin adalci na Allah da rahama tai ga baye sai Allah ya ce wa idza masanna sudur
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار
Allah ya ce wa idza massal insana burun da a rabbahu idan wani mummunan abu ya samu dan adam ya samu mutum da a rabbahu sai ya kira ubangiji ne in ya shiga in bayar da lafiya in ya hau jigigin ruwa Allah ya ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-baghi idza hum yushrikuna lokacin da suka hau jirgin ruwa sai su kira Allah shi kadai suna tsarkake mai bauta jigiguma kannan da suke ta jayayya duma kan da suke ta jayayya ma na abudum illa li yuqribuna ila Allah zulfa amma in sun shiga jirgin ruwa sai su manta da su gaba ɗaya sai su kira Allah shi kadai sai jirgin ya fara tangal tangal duk musibar da suka shiga ji abinda Allah yake wa idza massal insana burun idan wani cuta wani mugun abu ya samu mutum da rabbahu sai ya kira ubangiji ne shi dai muniban ilai yana mai komawa ga ubangiji thumma idza awwalahu ni'matan minhu sanin Allah ya juya shi yammai sai ni'ima da gare shi nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu sai ya manci wancan abin da yake kira gare shi na kiran Allah da yake kira kafin san shi kadai waja'ala lillahi andada sai ya sa ma Allah kishiyoyi a duk abokan kira kaga wannan iyakar butulci kenan to ko wanda ba mushriki ba yana haka ko wanda ba mushriki ba in ya shiga tsanani in ya shiga wahala akwai lokutan da zai kinga kiran Allah yana Allah in ka warkar da ni zan yi kaza sai mutum ya koma na Allah in ya shiga cikin masiba sai mutum ya koma na Allah ina da wata babbar bukata ya gama university yana shiga labor market sai ya koma na Allah kullum masallaci muniban ilaihi kenan ya koma ma Allah amma wata in ya samu aiki sai ya fara da party ya sha albashi farko kaga ba wa Allah daidai ba wata in mutum yana neman admission ma haka ne wata in mutum yana son ya ci waye kafin result ya fito ya tashi ya ta addu'a amma in result ya fito an ci kawai sai ya mance sai ya koma yana sabon Allah haka abubuwa daban-daban da mutum ke dukufa ga Allah yana ta nema wani dan siyasa ne lokacin da yake kamfe yake bukatar mukami ya koma ya sa mallamai su yi ta mai addu'a yayi ta neman su ayi mai addu'a a taimaka mai in ya ci ya manta da su ya koma wani gefe to kowane mutum da irin tashi jarabawa don haka me ya kamata Allah ne ke kawo mana domin ka fahimci wannan ba halin kwarai bane in ka koma ga Allah lokacin da kake cikin tsanani to in ya warkar da kai ya kawo maka abin da kake so sai ka koma ga shi ka gode mai wa in tashkuru yarzahu lakum in kun gode to Allah zai yarda da godiyar da kuka yi don haka duk wannan abun ba fa komai bane ke tara muna azumi kullun azo ayi domin mu fahimci wannan abun ne mu aikata in don mu sani kawai ba mu aikata ba bai da amfani shi ilmi a cikin Qur'ani in ba aiki da shi aka yi ba suna ne ilmi ba zaka ilmi sai wanda yayi amfani yanzu na san haka zaka gobe in ni shiga tsanani ni ta roƙon Allah ya kuranye min in ya kuranye min sai in komo da godiya gare shi mutum nawa ne ake tashi yana son aure yayi ta addu'a kila wance yake son yayi aure kila wanda bai da abin aure ne gaba ɗaya yana ta roƙon Allah ya bashi abin aure. Kila wanda yana da abin aure ne amma wanci yake so gidansu an ki yadda ya aiko ko gidansu an ki yadda ya yi tai, amma in an kai aure sai a tara fati maza da mata, sai a tara kiɗe-kiɗe. Kaga wannan yayi irin wannan halin da mushrikai. Da fa Allah ka tashi kana ta roƙo wanci, kana ta roƙo gidanku a yadda kai aure, kana ta roƙo. Yanzu an amince an yi auren, ka komo yanzu saƙon Allah za ka nuna murna. Kaga wannan bai yi ba. Wani wanda kamar yadda fadda zu aiki ne yake nema, ya ta roƙon Allah an yi shortlisting suna na, ya ta biyan mutane an yi addu'a an yi shortlisting suna na, za mu je interview, za mu je kaza, amma in ya samu aikin nan ka ma ba shi ba ne, sai ya mamanta da cewa ya taɓa ƙasƙantar da kai ne ga roƙon Allah, sai girman kai, sai wasu abubuwa, sai kiɗe-kiɗe, sai abubuwan da ba su dace ba. To Allah ya nuna muna ba daidai ba ne, su kafirai suna haka. Waja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi, domin ya ɓatar da hanyar Allah. Su mushrikai haka suke. Don haka lokacin da yana cikin jirgin ruwa ya kira Allah shi kaɗai, lokacin da yana wahala ya kira, in ya fito Allah ya furanyar da shi, sai ya haɗa Allah da wani wajen bauta ya ce ma na budu illa lil qaribuna ila Allah zulfa, sai ya kasance ya yi ƙoƙarin ɓatar da mutane daga hanyar Allah. Sai Allah ya ce qul tamatta bi kufrika qalila, to ka ce musu ku je ku ji daɗi da kafircin kaɗan lokaci ɗan kaɗan ne, rayuwar duniya duk lokaci ɗan kaɗan ne. Idan mutum ya dibi cewa wanda ya rasu da lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu shekara 1440 yana can yana jira, to ko lokacin da za a yi cikin kabari ɗai ya isa mutum ya san cewa jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne. Yanzu cikin lokacin Annabi wani ya yi shekara 60, wani ya yi 70, wani ya yi 50, amma lokacin jira zuwa yanzu shekara nawa yake jira? Wani lokacin Annabi Nuhu ya rasu shekara nawa yake jira cikin kabari? Wani lokacin Shehu Dan Fodiyo ya rasu shekara nawa yake jira cikin kabari? Wani lokacin Sardauna ya rasu zuwa yanzu shekara nawa yake jira? Wani yau zai rasuwa, yana rasuwa yau za a haifi wani yau wanda kila zai girma ya zama gwamna ko ya zama shugaban ƙasa ya yi mulki na jama'a, kai ka rasu yau kana can kana jiran layi. Saboda haka duniya ɗan lokaci ɗan kaɗan ne. Qul tamatta bi kufrika qalila, in ma kafirce ma Allah kai ɗan lokaci ɗan kaɗan ne. Allah ya ce ka ce ka ji daɗi da kafircin ka ɗan lokaci kaɗan. Innaka min ashabin nar, kai ɗan wuta kake. To ina daɗin yake mutum ya ji daɗi a duniya ya koma ya shiga wuta? Na kada a haɗa Allah da wani. In ka Allah ya baka shi ya baka, in ka shiga cikin tsanani ka roƙe shi, in ka shiga cikin yalwa ya fure ya tsananin, to ka gode mai shi kadai la sharika lahu, babu wanda ake gode matare da shi, babu wanda kake tunanin shi ya yi maka wannan ni'ima. Allah da ka roƙa kana cikin tsanani, yanzu shi ya kuranyar da kai ya shiga da kai cikin ni'ima. Allah muna ƙara gode ma da ni'imominka. Allah ya ce amman huwa qanitun,
amman huwa qanitun ana الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
Allah ya ce amman huwa qanitun, yanzu ana haɗa wanda ke daɗewa ana al-layli a cikin dare sajidan yana sujuda, wa qa'iman kuma yana tsaye. Kunga wannan shi halin mai qiyamul layli wanda ke daɗewa. Allah ya ce amman huwa qanitun wal qunutu ulul qiyam, mutum ya daɗe tsaye yana sallah. Sai Allah ya ce ana al-layli cikin dare sajidan wa qa'iman, sai Allah ya fara faɗin sujuda kafin ya faɗi tsayuwa, saboda sujuda ta fi tsayuwa. Aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbihi wa huwa sajid, annabi sai ya ce mafi lokacin da bawa ke kusanci da ubangijin shi yana sujuda. To yanzu a tsaye ne ake yi karatun Qur'ani, ake a tsaye ko a sujuda? Ana karatun Qur'ani, ba karatun Qur'ani, tasbihi ake. To yanzu ai wanda yake sujuda ya fi wanda a tsaye? Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman, Allah ya fara faɗin sajidan sannan ya faɗi qa'iman. Malamai suka ce sajidan ya fi qa'iman, kuma ga ya al-qiyam karatun Qur'ani ake, shi kuma as-sujud ba ana karatun Qur'ani? Abinda ake karantawa cikin as-sujud ya kai Qur'ani? Bai kai Qur'ani ba. To me yasa? Saboda shi al-sujud shi hay'at ce ita kanta Allah ya aka wa ita sujuda, kakkartar da kai a ciki. In ka yi sujuda ko baka ce komai ba ibada ce, ya kasance sabanin tsayi. in sai dai kace wanda aka kana gani yana shuda yana wuce ba baka cewa ibada yake kawai wani tsaye yake hago wani abu ya dame kowa baka tsayi ba ibada bane sai in ya haɗu da wasu abubuwa da suka mai sai ibada amma sujuda fa sujuda ibada ce don shi ba a hana kai ma wani tsaye to kai mai yanzu ko malaman da ke ganin in mutun yazo ba a tashi wanda ke mafi yawa suna ganin in mutun yazo ana tashi ba laifi bane saboda annabi sai ya tashi da Fatima tazo ya ta san mata sannan ya ce kumu li sayyidikum fa anziluhu wannan tace fatawar bin baz da wasu da yawa cikin malaman ahlus sunna amma dai duk wanda shi kuma yake so sai an ta san mai man arada an yata masalan nasu lahu qiyaman falyatabawwa maqadahu minan nar wanda yake so in yaso sai an tashi yazo ba tashi ba ya ji haushi annabi ya ce ya tanadi bajire ne a wuta don haka ba ɗan girman kai bane in ka so ka zo waje kana so sai kowa ya tashi malamai da ke koyarwa a primary da secondary su gyara kai yanzu in ka zo wani bai tashi ba ka ji haushi kai ka zuwa wani bai tashi ba ko kana wani babba ko wani kaza amma kauli mafi inganci shine in an tashi din akwai malamai da yawa da suke ganin ba laifi bane yanzu mu koma ga malaman da ke ganin cewa ka a tashi in ka zo ga waje malaman da ke ganin cewa ka a tashi sai ka tashi ba su ganin laifinka kamar ya yi masu juda wanda ya fi laifi ya su juda ko misali shi tashi kai tsaye shi ba ibada ba ne kawai malaman da ke ganin cewa a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ke son a tasa mai saboda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in sun gane babu wanda suke girmamawa kamar shi amma in sun gane ba su tashi don yana kyama a tashi ba ce musu yayi haram bane amma yana kyama a tashi yana ganin girmamawa ta yi yawa to amma duk da haka nan ka ga mutum ka ta san mai inda malamin da ke ganin cewa tashi babu kyau wannan malaman da ke ganin cewa tashi babu kyau su ma akwai wuraren da suke bada uzuri suma akwai inda suke bada uzuri yanzu misali wani ke ganin tashi babu kyau suna ganin cewa in malami ya zo ko babba ya zo a tasan mai babu kyau haka suna ganin in national anthem aka tashi a tashi babu kyau amma su wannan malamai kamar shi na suje albani ana national anthem suka tashi tsaye su yi abin nan sai dai wani malami ya ce a rafi wajihil karaha ina ganin ga huska ta yi akwai kyama a biya amma dai zai tashi ba zai yi an tashi kowa da sarki da kowa da malami an tashi na shan anta mai ce ni albani bai zama na bazan tashi ba shi ma zai tashi to amma kuna ganin in sujuda ce aka ce ai zai sujuda ba zai sujuda ba don haka ita sujuda ita kanta ibada ce ita ko ba a ce komai ba don shi baka ganin an wa wani sujuda in ba Allah ba duk wanda aka wa sujuda babu wani tawili wani na iya tashi ma wani ya tashi mai tsaye ko yayi waye ya wasu malamai annabi yana ta san muna na Fatima annabi ya ce kumu ila sayyidikum fa anziluhu annabi Talha bin Ubaydillah ya ta san ma Ka'ab bin Malik lokacin da aka saukar da wala salatul ladina kullifu laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar Allah ya kafi tuban su lokacin an ta san mai sai ya ce akwai hujjoji amma ita sujuda babu hujjoji ma wani yayi ma wani sujuda ita babu hujja wani yayi ma wani sujuda don haka sai Allah ya gabatar da sujuda don haka shi wanda sujuda ko bai ce komai ba ibada yake yi hai a takaskaci ce irin sujuda ma'anarta fuskata da niga ta fi komai girma ta fi komai darajar Allah ga tana kai ta kasa saboda kai don shi kada wani ku ya ji kyama azan goshi ne ga kasa ya zo sujuda don wani abu shine ibada kaskascin ne na kaskantar da kai ya zan ka mai da kanka kankantar da kanka ga Allah kana nuna Allah ɗaya isa in kana jin kyamar ka aza kan ga kasa sai ka tuno ai ba wanda kuma ya isa ka aza mai kan in ba Allah ba don ka zo ne ka kankantar da kanka ka nuna ba kowa bane don shi hai a dai kai sujuda ko baka ce komai ba dai ibada ne nuna ga wanda ya isa a yi mai ne shi ya isa in kai goshi na ga kasa shi da ya isa in yi mai wannan don shi sujuda ta fi tsayuwa duk da ana karanta Qur'ani ciki domin ita sujuda dukkanin ta ibada ne sannan abinda ake karantawa ciki ya taho sabanin tsayuwa wanda yake ba dukkanin tsayuwa bane ibada ana yin tsayuwa don ibada ana tsayuwa ba don ibada ba sannan ana yin tsayuwa a karanta wani abu ana yin tsayuwa ba a karanta wani abu ba don haka sai Allah ya fifita wanda yake tsayuwa wanda yake sujuda akan wanda yake tsayuwa amma huwa qanitun yanzu yana daidai wanda yake cikin wancan halin na ƴan wuta da muka siffanta da wannan wanda yake wannan halin wanda yake dadewa ana al-layli cikin tsakiyar dare sajidan yana sujuda wa qa'iman yana tsaye za ka kabari gabon ka ya wuce na qiyamul layl duk yadda kake yi ko mi karancin ta cikin fa'ida azumi da muke cikin yanzu yana koya ma qiyamul layl ka ko raka'a uku ne kullun ka dinga tashi kai in ka san in ka kwanta baka iya tashi kai su bayan isha'i in kana iya tashi karshen dare sun fi in kana iyawa kai aya 100 wanda ya aya 100 za a rubuta cikin qaniti na din nan da Allah ya ce qanitun ana al-layl annabi ya ce duk wanda ya sallar dare ya karanta aya 100 za a rubuta shi nan qanitina aya da yi sauki da ka karanta Fatiha, ka karanta suratul Naba'i, ka karanta Fatiha, ka karanta suratul Nazi'ati, ka kai aya da yi shikenan. Zaka za a huta ka cikin minal qanitina, zasauki za a huta ka cikin masu yawan tsayuwa da daddare, zaka qanitu mai doguwar sallar dare, wanda annabi ya ce ke karanta aya 100 daga nan suke farawa zuwa sama. Zaka takka bari a bakka duddare ba kai kiyamul layli ba, duddare ba kai kiyamul layli ba, tana da wahalar gaske in baka saba ba. Don haka kamar shi ta minti 20 baka saba ba, sauran minti 30 ai sallah ai as-salatu al-fajr yakinto, sai ka tashi sabbin 30 kai ka gaba miƙewa kai alwala kai komai minti 10, in ka kabbarta minti 30 minti 20 sun ishe ka, ka karanta suratul Naba'i, ka karanta suratul Nazi'at, ka karanta wata sura mai gajeren magajerun ayoyi, ka karanta ka gama 20 20 20, ka dade kana minti 20 nan ka ƙara 10 10 10, haka ake, haka kai wata na iya awa guda ka tsaya ka gama wutar kai ta istighfari wa bil asari hum yastaghfiruna, to sai ka ji yinin ka yazo da nishadi. Kuma me annabi sai ya ce ka biya wannan dare, yanzu wannan dare an zo lahira baka da na sani ne, duk yinin daren da ka tashi kai aya 100 ka tal cikin dare aya 100 ka ba iya amma ba, ba iya wannan zi'ati ba, ni ka iya qul huwallahu kai ta karanto ta, in ka karanto ka karanto ka karanto ka karanto kai kafa 10 kai kafa 20 sai ka yi sujuda ka taso ka yi rukuri ka taso ka ka ta duka karanta ka yi ka sallame shi kenan. Sannan kuma in zaka yi shafa'i da wuce ka ta sabbi suwa bikra ala ka ta kulli ayyu ka ta balai, to anan wuri in ka kada da Fatiha ka samu aya 50 su ma dai zaka yanzu ka wani biyu aya 50 kake nema, to dukkan yi haka ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan dare ka gama da shi ka je lahira, wannan dare ba a biyo ka komai ba, kaga ya ka babban nasara kenan. Don haka zaka wayi gari sai ka ji kana cikin jin daɗi da nishadi, a lahira na aika wani abu yanzu. Yanzu a lahira zai yi ka je da yinin ka je ka kawo naira guda ba ta shiga ciki a kawo kai ka ba. Baka asa asusu ba, baka zuba adashi ba, baka kai banki ba, kuma babu ko sisi a je, amma ka aika lahira wanda ke shine babban gida. Don haka qiyamul layli tana da fa'ida sosai. Amma huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman. Hadisi ya zo Ibn Abi Hatim ya rawaito zuwa ga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, yace amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qala Ibn Umar dhaka Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, yace da Uthman ibn Affan ne ake dan shi yafi kowa tsayuwar dare cikin mu, shi ka tsayuwar ya raka'a ɗaya karanta Qur'ani duka cikin raka'a ɗaya, don haka in ya taso wata raka'a sai ya koma karanta ya koma maimai, amma tun raka'a farko gaba ɗaya ya karanta Al-Qur'ani radiyallahu anhu wa adahu. Don haka Abdullahi ibn Umar yace da shi ake nufi, kowane cikin sabon manzo Allah ka taɓo sai ka ga irin haka yake. Amma dai abinda Abbasu yi su cikin su babu wanda bai qiyamul layli, sai dai kowa da irin wanda yake yi. Shi sayyidina Uthman awowo yake da dade yana yi, shi kuma sayyidina Abubakar baya daga moya kadan kadan yake, shi kuma sayyidina Umar sai makwabta sun tashi yana yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawo cikin Madina, sai ya biyo ya ga gidan sayyidina Abubakar sai ya ci dashi karatun can ba a ji, ya biyo wajen sayyidina Umar sai ya ci shi kuma duk ya tada makwabta gaba daya ya boya ta, da ka zo da safi sai ya tambaye sayyidina Abubakar, sayyidina Abubakar ya ce ya Rasulullahi na ji yadda wanda nake ganawa da shi ba kowa nake so sai ya ji, amma ni da Allah dai kowa ya ji ya ce sayyidina Umar kuma na biyo kana daga murya, sai ya ce domin in kori shi dan kuma in tada makwabci na wanda yake a gaje shi ba ya tashi ya ji, sai Annabi sai ya ce to kai Abubakar ka ƙara daga murya, kai kuma Umar ka sassauta murya, ta yi yawa haka saboda in dai ka kori shi ya tsaya ne, amma makwabcinka ka bar shi ya kila yayi a gidan farko dare ko wani abu da ya kama da haka. To su ne kowa su sallah yake, kowane su sallah yake. Don shi ai ce ya amma Abdullah bin Umar ya Abdullah la takum misla fulan kana yaqumul layl thumma taraka, ya kai Abdullah kakka zama irin wani, ya kasance da yana qiyamul layli sannan ya bar qiyamul layli, wato babu cewa ka fara ka bar, don shi kakka fara da raka 100 raka kaza dama in zaka yi 11 suka bi, ka fara da uku in baka saba ba, kai tawa kanka training uku ba matsala, a daɗe ba matsala, ai wata shidda raka uku dai ka kai ka ƙara biyu kai haka ne, haka kai 11 11 ka kai kana yin 11, to ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya wuce su, sai ka tsaya kana 11 wata yana 11 wata yana 13, amma dai idan baka yi duka to babu kyawu. Sai Allah ya ce wanda ka haka sai yahzarul akhirata, yana jin tsoron lahira, don shi aka yi don jin tsoron abinda inda Allah a lahira, wa yarju rahmata rabbihi, kuma yana fatan rahamar Ubangiji ne, shi ake ma bainal khawfi war raja'i. Don haka duk mai ibada ana son ya zama mai ibada yana da wannan hikayekai guda biyu. Hikayeke na farko yahzarul akhirata, yana jin tsoron lahira, na biyu kuma wayarju rahmat rabbihi, yana tsammanin rahamar Ubangiji ne. Akwai masu cewa wai su sun kai karshe, in mun tabbatar da Allah bai da wuta bai da aljanna ba mu barin bauta, mai wannan magana banza ce. Na farko kuna shakka yana da wuta ko yana da aljanna, bai kamata ba. Na ɗai kenan. Na biyu kuma ya shi yace ayi don wuta, don tsoron wuta, ayi don kuɗin aljanna. Don haka kamar kana cewa na wadatu da abin da a hannu ne, ba daidai ba ne. Kanu yad'unana rabban wa rahban wa kanu lana khashi'ina, bayan Allah ya faɗi annabawa yace yad'unana rabban wa rahban, suna kiranmu, suna kwaɗan abin daɗin da muke, suna tsoron abin daɗin da muke na azaba, suna kwaɗan abin daɗin da muke na rahamanmu da jinƙanmu, suna tsoron abin daɗin da muke na azaba. Kuma kun ga yadda wannan ayar tace yahzarul akhirata wa yarju rahmat rabbihi, sai Allah ya fara gabatar da me, ya fara gabatar da tsoro, sannan ya kawo kwaɗayin rahama. To abinda ake so, idan kana raye kana da ƙarfinka kana kai da kawo, haka ake so ka fara fifita tsoro, ka ce wai ayyukan da nake Allah ya karɓa kuwa, rannan fani ni sako kaza, rannan nayi kaza da bakina, rannan nayi kaza da hannuna, rannan nayi kaza da aljihuna, rannan nayi kaza. Ka dinga jin tsoro, sai ran ce kai Allah kuwa in ya kan min, ka dinga jin tsoro sai ka yawaita ibada. In ka zo rasuwa, rashin lafiyar rasuwa, sai ka rinjayar da rahama Allah, sai ka rinjayar da Allah, na yi ta salloli cikin jami'i, Allah na yi ta tashi da daddare ina sallah babu wanda ya sani, Allah na yi ta azumi alamin zalitirin, Allah Ramadan na yi ta yin cikin zafin rana, Allah na yi sadaka da abin da nake so, sai ka rinjayar da waɗannan abubuwan, na abubuwan da ka yi na ƙwarai kana tsammanin rahama Allah. Amma a yaushe, lokacin da ka zo mutuwa, lokacin da kake da rai kana kai kana kawo, sai ka rinja yadda yahzarul akhirata, ya kasance ka rinja yadda tsoron lahira, domin shi zai sa ya kasance ka ƙara aiki, ka ƙara tuba, don shi Allah ne ya gabatar da shi yahzarul akhirata. Sannan ya ce wayarju rahmat rabbihi, yana tsammanin rahamar Ubangiji ne. Sai Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna, kace ana hada waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba. Menene sani? Shine wannan qiyamul layli malamai suka ce. Don ka sani ya koma aiki, don ka mi amfanin sanin da babu aiki da shi. Yanzu ka tashi daga nan ka ji amfanin qiyamul layli da kaza da take, ka bi yayininka an rubuta ka cikin qanitina, sai shikenan baka koma yi ba, kaga baka san ilmi bai maka amfani ba. Mal ilmu illa bil amal, ilmi bai da wani amfani sai da aiki. Don ka sai Allah tabaraka taala sai ya ce, bayan ya kawo mai qiyamul layli, sai ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamuna, bai ce ya'maluna ba, sai ya ce ya'lamuna, kace ana hada wanda ya sani, wanda shike wato wancan siffar da muka faɗi ta qiyamul layli, wanda ya san fa'idar ta kayinta, wanda ke da ilmi kayinta. Zaka in kana qiyamul layli kana sallar dare, to alamu ne na cewa kana da ilmi. Saboda me? Abinda ka ji na ilmin cewa ai qiyamul layli yanzu kana aiki da shi. Zaka Allah ya ce ana hada wanda ya sani da wanda bai sani ba, wanda shi bai qiyamul layli, wanda shanta kewa yake, wanda bai wa Ubangiji ne da'a, wannan ko ya sani bai sani ba, sanne bai mai amfani ba. Innama yatadhakkaru ulul albab, Allah ya ce ai ka sani masu hankali, sai ka tunawa su hankalta su gane, wanda Allah ya ba hankali shi ka gane, haka shi ka gane. An buga misalin mai bauta, sai ka ce wanda ya sani kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna, ka ce wanda ya sani yana kai da wanda bai sani ba, mai hankali ka gane. Wanda ya sani ana nufin wanda ka aiki da sani ne, zaka dukkanin mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani, Allah kuma ya yafe mu inda muka yi kusuri. Sai Allah ya ce kul ya ibadiy alladhina
qul ya ibadiy alladhina amanu taqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
قل يا عبادي الذين آمنوا كتي يا قبائنا وإن كي إيماني اتقوا ربكم كدوما أكن أبنججنكو كدوما كن دكني إيماني to ku dawwama akan takwa, wata suna zuwa da ma'anar imani. Baka ya kuma ku kai imani ku yi takwa, wani lokaci za ta zuwa da ma'anar ihsani. Al-islamu wal iman wal ihsan, takwa ita an manzila. masal ihsan don haka tana nufin ka aikata abin da aka umurce ka ka nisanci abubuwan da aka hana don haka qul ya ibadallazina amanu kace ya ku bayyana da kuka yi imani ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku ku yi abin da aka ce ku yi ku hannu daga abin da ka hana ku lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana duk waɗanda suka kyautata a nan duniya to za su samu kyautatawa mutlakan kyautatawa a duniya da kyautatawa a lahira don haka in ka yi aikin kwari a duniya Allah zai kyautata maka a nan duniya ko da ka rayu cikin wahala in ka taho mutuwa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah Allah zai tabbatar da waɗanda suka imani da zancen kwari da an zo ibar ranka farin ciki da bushara zai fara zoma shine lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya duk waɗanda suka kyautata cikin wannan duniya hasana suna da kyautatawa a duniya da lahira to wanda yake cewa ina so in kyautata amma inda nake ba a bayyi mushrikai sun yi yawa kafirai sun yi yawa sai Allah ce wa audullahi wasi'a asa Allah yawa gare ta kai hijira wanda inda ake hana ku bauta ku je inda ake bari ku yi bauta innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wanda fa suka yi hakuri suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu suka bar komai na suka yi hijira sun yi babban hakuri don haka za a ba su ladarsu ba tare da hisabi ba kuma wannan ba su dai ba duk wanda ya yi hakuri a rayuwa Allah ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle ana ba wa'anda suka yi hakuri ladarsu ana cika musu ba tare da hisabi ba Allah ya ba mu iko hakuri mun yi ta magana hakuri cikin Ramadan kul inni umirtu
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين
الله يقول قل إني أمرت أن أعبد الله كتير مسياكي أن النبي صلى الله عليه وسلم نيا أمرتين إن بوتا مع الله مخلصا له الدين إنا ما يتأنسن تأديني إنا ما يتأكتنيا وجنب بوتاتي يكتر تشمي شئين ka bauta ba zan hada shi da kowa wajen bauta ba wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma umurce ni idan ni ne musulmi na farko cikin wannan al'umma don haka abin da nake kiran ku gare shi ba ina kiran ku ga abin da ba aikatawa ba ni ne musulmi na farko musuluncin nan shi nake yi don shi nake kiran ku zuwa gare shi ni ne na farko wanda aka yi ma wahayi kuma ni yadda ni amince abin da nake kiran ku gare shi abin da ni yadda ni amince ne don haka a wannan al'umma ni ne musulmi na farko don haka kuma ku bi Allah kuwa Allah a ku zo ku musulunta ku tsarkake bauta ga Allah sai da ni da ku dukkanin mu mu samu babbar rabo sai Allah ya ce kul inni akhafu ina saitu rabbi
kul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim
Allah ya ce kul inni akhafu sai kai wani abu an tauna tsakuwa an ba a ya tsoro yanzu annabin da ka kira shi ka faɗi haka yace kul inni akhafu ka ce musu ni ina jin tsoro in asaitu rabbi idan ni saba ma ubangiji na azaba yawmin azim ina jin tsoron azabai yini mai girma babu wanda yafi karfin Allah yanzu annabin ya kace yace haka ni ina jin tsoron in saba ma ubangiji na nikibiya tai to ainin azabai yini mai girma kai ka san ba za a wa annabi azaba ba domin annabi shine na farko da yabi Allah annabi amma shine a tauna tsakuwa ba a ya tsoro yanzu wanda ba annabi ba to min babu aula ni da ni zuwa da abin nan ina kiran ku ni ne musulmi na farko don haka ba na zo ina kiran ku ga wani abu bane na kiya sannan in ni saba kuma za a yi min azaba mai tsanani don haka ina kiran ku ga abu ne mai adalci wanda da ni da ku gare shi dukkanin mu ana umurtan mu ne kuma ana hana mu kuma an ce wanda ya bi za a kyautata mai wanda kuma ya saba kuma za a saba mai shi ma za a yi min azaba mai tsanani don haka qul illaha a'budu wancan ce min da aka yi qul inni umitu yanzu kuma qul illaha a'budu
qul illaha a'budu mukhlishan له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
شيخ يقول إني أمرت وأنا أعبد الله مخلصا له الدين أنكم تشيري إن بوتا مع الله إنا ميسكت الدين جريشي نكم يقول الله أعبد ينزكم مزان أكتاب الله كم تشيري لك إنا غير مكم Allah nake bauta ma mukhlisan lahu dini shi kadai nake tsarkake ma addini na shi kadai nake tsarkake ma bauta ba ni hada shi da kowa wajen bauta amma ku ba fa budu ma shi tun min dune ku bauta ma abinda kuka ga dama wannan kace ne ku je ku bauta ma duk abinda kuka ga dama kuma bayan Allah qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama amma ka gaya musu cewa wanda yayi hasara shine wanda ya rasa iyalai ne da dukiya tai da kai ne a ranar alkiyama ya kasance ka rasa kanka an jefa ka wuta baka ji dadin kanka ba iyalanka ka rasa su in aljanna aka sa su ka rasa su sun tashi da zamanaka in wuta aka sa su tare da kai babu wani jin dadi da zaka yi kace ga dana ko kana alfahari da shi ko ga matata duk kai hasara su wannan ita ce babban hasara ala zalika huwal khusranul mubin Allah ya ce ku saurara ku ji wannan ita ce babban hasara wace irin azaba ake musu lahum min fawqihim
dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون
الله يقول لهم من فوقهم ظلل من النار أسمن سوء وإن سوك يحسار كان سوء دقيا لنسو رانا القيامة رانا القيامة أسمن سوء سنة إنوى دائع نسو إنوى amma wace irin inuwa sai ce minan nari ta wuta wani na ce daga cikin izgili da ake musu kuma suna izgili ana musu izgili zaka ce kaf ku da mun laya kuna da inuwa kowa addu'a yake Allah ka samu inuwa kare da babu inuwa sai taka to su ma ɗan wuta wanda suka kare ce ma Allah ranar lahira Allah ya ce lahum min fawqihim dhulalun a saman su suna da inuwoyi amma minan nari na wuta wa min tahtihim dhulal kasar su kuma akwai inuwa ta wuta sama wuta ƙasa wuta kaga cewa akai mai mi Allah ya ce musu wanda ya ga dama fa abudu ma shi itin ko ku bauta ma abinda kuka ga dama ku bauta ma abinda kuka ga dama amma lahira akwai inuwar wuta saman ku akwai inuwar wuta ƙasan ku watan in kun kai da kuka ga dama kuma za a yi muku da kuka ga dama in kuka yi da kuka ga dama kuma za a yi muku yadda aka ga dama don cikin suratul kafir ake Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur falyakfur shi ne fa abudu ma shaitu faman sha'a falyakfur waman sha'a falyu'min Allah ya ce inna atadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha ahata bihim suradiquha shi ne wannan lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal shine haqa bihim surajiquha wuta take waye su daga ko ila daga sama da ƙasa Allah ya tsare mu daga wuta Allah ya ce zalika yukhawwifu Allah bihi ibadahu wannan fa da Allah ke fadi tun yanzu yana tsoratar da bayin shi ne domin su yi tauhidi kada su yi shirka su bi shi sai su samu aljanna sai ya tsarsar da su daga wannan wuta Allah ya ce ya ibadi fattaku ya ku bayina ku ji tsorona ya ku bayina ku kiyaye ni ya ku bayina ku yi min da'a ku yi abin da nake kuma ku nisanci abin da ni hana sai Allah ya ce kullu binashina rabbuhu
wallahina jitanabu taghuta an ya'buduha wa anabu إلى الله لهم البشرى فبشر عباد
الله يقول والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها دوين سكني سنشي طاغوت منين طاغوت طاغوت شيء دو أبن دعك بوتا وكما بايان الله ابن القيم يقول كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطائل taguti shine duk abin da bawa ya wuce iyaka da shi abin bauta ne ko abin biya ne ko abin wada'a ne haka ba sai abin bauta irin gunki da ake ajiya duk abin da ka wuce iyaka wajen yi mai biyayya ya wuce iyaka wajen yi biyayya wata ranya ce kabinan Allah ya ce kabinan sai ka bi shi kuma ka san ba daidai ba ne shari'ar musulunci ta ce a yi nan wani tsarin aikin ka ya ce a yi nan to wannan tsarin aikin naka wannan shugaban naka wannan malamin naka duk wanda ka bi yau ka wuce dokokin Allah da shi ka wuce abin da a cikin ce matagutu sai Allah ya ce to walladina chana butagutu an yabuduha duk wanda suka nisanci tagutu suka ki bauta tai wa anabu ila Allah suka koma zuwa ga Allah don haka ya ka bauta tagutu ka dawo ga Allah sai ya ce lahumul bushra wannan su adda bushara su za'awa bushara ranar alkiyama fa bashkir ibad ya kai annabi kai mabayi na bushara wayanda za su biyo ni, wayanda za su bar tagutu su dawo su komo ga Allah, ai musu bushara ga alamar sunan alladina yastami'una alqawla,
alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab.
Bayina su ne alladina yastami'una alqawla, wayanda ke jin zance fayattabi'una ahsana, sai su bi mafi kyawu ne, wayanda suke jin qur'ani, wasu malamai suke shine qur'ani, afalam yadabbaru alqawla, alqawla shine alqur'ani, don haka alladina yastami'una alqawla shi ma alqur'ani ake nufi, wanda ke sauraron qur'ani, fayattabi'una ahsana, sai su bi mafi kyawu ne. Me mafi kyawu cikin qur'ani? Eh, qur'ani komai mai kyau ne, amma akwai mafi kyawu. Allah ce fa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, sai ce me, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah ya ce wanda aka yi ma ba daidai ba, ya yi ba daidai ba, ya rama ya yi daidai, aka yi ma ba daidai ba, in ka rama shine sakamako. Sai Allah ya ce wanda ya yafe lada ce tana ga Allah. Kaga yastami'una qawla fayattabi'una ahsana, haka in ka yayi aka yi ma ka yayi, to ka bi ahsan, ka bi abin da yafi kyautatuwa. Don haka duk qur'ani inda yake cewa misali in qur'ani yace a kyautata, sai ka fara kyautata mana kusa ga kai da suka fi lada, sannan wa'inda suka fi su shine yattabi'una alqawla yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, suna jin zance in qur'ani yace ayi abu kaza ayi abu kaza, sai su yi abin da yafi kyautatuwa, abin da yafi kyau cikin abin da aka ce ayi. An ce ko karama ko ka yafe, in ka yafe yafi, to in ka rama ka bi kawo, kuma zance ne mai kyawu. In ka yafe fa, to shi ne ahsanahu, shi ya fi kyawu bisa ga wancan da aka faɗi, kuma duk qur'ani ne. Don haka wasu malamai suka ce ba haka ɗai ba, ga hakko mai ma na duniya ya kasance cewa wani in ya faɗi magana za ka yi mai fassara mafi kyawu. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إن كزو أنا بعد الأبار مواني kaji kaji zance, fayattabi'una ahsanahu, sai ka bi mafi kyawu ne, sai ka kyautata mai zato, ka ce a'a haka kawai an zo yanzu, wani zai za a zo da zagin wani a wata majalisa, sai ya dauko in ya fadi wai, saboda yana ilimin mai, sai ya ce wai wai haka aka ce, wala shi ji yayi ba kai kai kara ba, a'a baka kyauta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji ƙarya ya yaka ta shine makaryaci. Amma fayattabi'una ahsanahu menene haka? Shine in ka jiya sai ka kyautata mai zato. Lokacin da aka kawo zargin Mista da Nana Aisha, sai Allah ya ce inda da suka ji shi muminai sun wa kansu da tunkwa, ya ce ni ina aikata wannan abubuwan aikata, to bai kamata a ce Mista ya aikata haka ba, ni ina aikata wannan abubuwan aikata, bai kamata a ce Nana Aisha ta aikata haka ba. Don haka kai ma in ka ji zance, an kawo zancen wani ya aikata abinda aka ce bai yi kaza bai yi kaza, kuka kai sauyin yadda ka ce wani yana aikata shi ne ya kai kaza, a'a fayattabi'una ahsana, sai ka bi mafi kyawun zance, ka ce kai ina kyautata zaton uzuri gare, ina kyautata ba haka aka yi lamarin nan ba, ina kyautata zaton an ƙaga mai ne, ina kyautata zaton ba a fahimce shi ba. To duk wannan yana shiga cikin wannan fassara ta alladhina yastami'una alqawla, wanda ke saurayin zance, fayattabi'una ahsana, sai su bi mafi kyawu ne. Allah ce ulaika alladhina hadahumullah, wayannan su ne wayanda Allah ya shiga suwa, wa ulaika hum ulul albab, kuma su ne ma'abuta hankali wayanda Allah tabaraka wataala ke saka mu da aljanna, Allah ya sa mu cikin su. Anan za mu dakata, ana nuna mini lokaci yayi, abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya shafe cikin zukatan mai shafe cikin littafan mu. An ce yau za a yi neman taimakon marayu, kuma wannan baiwa Allah ita ba za mu tara mata wani abu, to ya kamata duk abin da aka samu a raba biyu, a ba marayu rabi, a ba ta rabi, ko mu ban mata yau ko, to ba na marayu bane anan, sai mu ban wanda za a tura cikin akawun da zanna marayu, wanda za a ba su anan sai ya kasance na ita wannan baiwa Allah da ta musulunta. Allah ya bada lada, Allah ya bada ikon basuwa. Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na yi don Allah malam ina tambaya, idan da rubutun sha'awar ko sabulu da matar aure domin ta kara hasken jiki da kuma tsayar da shi da sauran mata masu aure da waɗanda ba su da ƙarfi.
Duk wani mai ko sabulu da ke sa bleaching haram baya halatta mutum ya yi amfani da wani mai ko sabulu da yake sa bleaching. Idan kayan gyaran jiki ne na toning, toning din da ba bleaching ba, to ne yana halatta mutum ya sai abinda zai yi mace musamman ta sai abinda za ta yi wanka ta wanke jikinta ya gyaru. Amma in dai zai yi miki bleaching zai lalata miki fata, to baya halatta. Wala tuqubi aydikum ila tahluka. Wallahu ta'ala.
Tambaya ta biyu ta ce, menene rukunin yin addu'a da Hausa a cikin sallah? Saboda na ta ce sallah ke kifiya ce sai abinda aka rubuta ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malamai sun sha bambancin ra'ayi game da yin addu'a cikin sallah da wani yare wanda ba larabci ba. Wasu su ma'abuta hadisi da yawa cikin suna ganin ba a yi, dalili kuwa shine ba a samu mutum ɗaya ba cikin wanda suka musulunta wanda Annabi ya bari ya yi da yare dai. Kowa ya zo yana koya mai, za ka sallah da larabci aka yi ta, abubuwan da a cikinta da larabci aka yi. Wasu suka ce yana halarta mutum ya yi da wani yare da ba larabci ba, saboda mai, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim ya ce thumma liyatakhayyar min ad-du'a ajabahu ilayhi, sannan in mutum ya gama tahiyya ya zabi addu'a da tafi burge shi ya yi. Suka ce to in wani abu da yake kake so wanda ke burge ka baka iya larabci ba kuma da wani yare ne ba, haka yana halarta ka yi. Kauli mafi inganci yana halarta ka yi da wani yare, amma dai ka yi anafila ya fi sai ka fita cikin sabani. Sallar farilla ka dinga yin addu'o'i da suka tusgo cikin Qur'ani da hadisai jawami' na addu'o'i, kamar yadda Imam Ahmad ya ce ya fi son addu'o'i da suka zo jawami' a cikin Qur'ani, to ka dinga yin su a cikin sallah ka ta farilla, sallah ka ta nafila, sannan kana iya yi da Hausa saboda akwai malaman da ke gani yana halatta. Wallahu ta'ala.
Wannan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ina roƙon Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Malam ta kai da masu sauraro ko ita. Malam tambaya ta ita ce menene hukuncin yin kira'a a wajen addu'a hajji ko tarawih, imana rera addu'a?
Wasu daga cikin malamai kamar Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid a cikin littafin Tafsirud Du'a ya sarera addu'a cikin bidiyoyi da abubuwan da aka kirkiro, cewa yawaitar addu'a baya da kyawu, abinda ake so mutum ya yi addu'a da khushu'i da kankantar da kai da koma zuwa ga Allah, amma dai kada ya rera. Don haka rerawa, rashin rerawa gaskiya shi ya fi. Wallahu ta'ala a'lam.
Wannan ya ce malam, idan mutum ya shafi gabansa ko ya wanke gabansa bayan ya gama abokan jaraba, shin malam zai sake aura ne ko sai ya yi sallah ko ya sallah?
Wannan ya ina kuma kan sabanin malamai kan cewa mutum ya taba gaba gare shi yana kai alwala, insha Allah kauli mafi inganci in ba da shawa mutum ya taba ba baya kai alwala. Don haka ka gama wanka sai kasance hannunka ya tafi gaba gare ka da kuskure. Annabi ya ce innama hiya bid'atun minka, ai tsokan jikinka ne kamar wani tuwon tsokan jikinka ne. To malamai suka ce in kai mai tabin da kake wa tsokan jiki, taɓi da kake wa kowace tsokar jikinka, mutum bai taɓa tsokar jikinka domin ya ji daɗi, don ka ba ka taɓa ba ne domin ka ji daɗi. Hannunka ne ya taɓi wurin, ka hannunka ne ka aza wurin saboda wani abu ko ka ɗauke wani abu ko wani abu, to insha Allah alwala ba ta kare ba. Wallahu ta'ala a'lam.
Wannan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya kara mana lafiya kuma ya ba mu yin mana lafiya. Gusa ba ina son ka ba ni shawara, ina neman tallafin jari domin in yi kasuwanci. Na da maƙwabcina ya ara min kuɗi domin in yi sana'a, ya ce in je in bar shi. Sai na sanar da abokina ya ce in bar shi in je banki suna ba da aro, amma dai an ba da takardun gida, na ba takardun gida na. Malam abin takaici a nan sai an sami ruwa ƙwai, kuma an ce Allah ya haramta riba ko an yi ba a baka. Malam ga shi ina cikin tsanani, malam ko zan iya yin haka in karɓa ba shi mai?
A'a, ba ka iya ka karɓa. Tsananin ka bai kai wanda ta karɓa a karɓar bashi mai riba domin a yi sana'a. lalura kadai in rai zai salwanta shi yake halatta a karbi bashi wanda yake da ruwa amma duk bashin da adda ruwa ba a karba ne don ayi sana'a in ka dubar da Allah Allah zai maka wata mafita sannan kana iya zuwa ga halal banks wanda ke halal banking sai ka samu bashi wanda yake ba kudi za su baka ba sana'ar da za ka yi su sai ma yayin su an sai maka kayan sana'ar da za ka yi to babu riba yanzu misali in ka je conventional banks ka doko bashin miliyan guda ka zo ka so buhuwan shinkafa kana sai suwa akan zaka maida riba zaka maida miliyan 1,100,000 wannan shi aka ce mai riba amma in ka je halal banks ka doko bashin shinkafa ta miliyan 1 akan zaka mai san musu miliyan 1,100,000 wannan ba riba bane saboda asali shinkafa ka karba ba kudi bane inda riba ka shiga kudi da kudi riba ka shiga zaka wanda ya baka 10,000 yace ka dawo mai da 10,011 wannan shine riba in ka kai ka sai littafin nan ka dama zaka sai ka sai shi 10,000 sai ka mai san mai daga albashin ka daga wahalar da kai daga inda ka samu kudi kan mai san mai 10,011 kayi riba amma in ka tafi banki ya sita maka wannan littafin 10,011 kuma 10,000 yake kasuwa ka biya banki 10,011 baka ci riba ba dama riba da kudi take shiga ba ta shiga da kudi da kaya don kana iya tafiya wa'annan bankunan da shi federal government wata tana fidda irin wa'annan tsari sai kasance za a baka bashi amma kaya za a so ma wanda kake sana'a da su irin wannan duk babu riba cike da halatta ka ashi irin wannan wallahu ta'ala a'lam
yace kuma ko ya isa gida ne
ban baje ba shi wannan shawara wannan mafi kusa da shi wanda ya san gidan da sauransu ya kamata ya zama da shi ya ba da shawara financial advice sai wanda yake ya kware wajen sanin finances kuma sai ya yi ma tambaya sai ya san abin da kake ciki kawai wani daga nesa bai ba ka shawara game da dukiya da bai san halin ka ba bai san can baya me ya track record ɗinka na kasuwanci ba bai san duk wannan bai iya ba ka shawara wallahi wannan
ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah shi kara lafiya da nisan kwana amma ya kara da kara wa mana lafiya kuma ya don Allah ma lalla ne ma addu'a malam shekara ta 27 zuwa 28 ina neman addu'a ba ni da aiki ne ko wata sana'a mu wallahi ma na ina son tawaye sosai sosai Allah ya samu da shi ina da kai muna da tambaya ta daga cikin mu da gaske ne mana ku ba wa san wani ba sa
kai na farko dai muna roƙo Allah ya baka aikin yi da kai da duk wanda ba su da aikin yi Allah ya gwada mana rashin aikin yi ya ragu a wannan ƙasa Allah ya ba shugabanninmu da masu kuɗinmu ikon yin ayyuka da investment da zai sa mutane su samu ayyukan yi kala daban-daban aikin yi ba sai na gwamnati ba su ma mutane su fahimci ayyuka na kasuwanci da entrepreneurship da wasu abubuwa waɗanda ake yi waɗanda ma sun fi aiki don haka kai ma ka dage ka nemi Allah bayan kayi addu'a kuma ka nemi shawara ka nemi abokanka ka tsaya sai aikin da ake biyan ka wata-wata kai ma idan kana da naka kokari da zakai na wani abu da zaka iya iddai mala'iku ba su bayan albasa hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mala'ikata la ta'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku suna jin kazanta abin da dan adam ke jin kazanta bayan annabi ya ce duk wanda ya ci wannan bishoyin guda biyu tafarnuwa ko albasa kada ya kusanci masallaci haka mala'iku ba su son wayin bakin wanda ya ci albasa dan adam baya son wayin bakin wanda ya ci albasa amma ba yana nuna baya son kanshin albasa ba yanzu yaji mutum shi kanshi yana son kanshin albasa lokacin da zai ci ya sa abinci ta yi kyawo haka ba wani ke nuna cewa mala'iku ba su son ta a wannan lokacin a'a amma in mutum ya ci ta gabaki ne ya buso maka iskan baki ne baka son ta mace ta zo kai ka son ta kafin ka ci kafin a sa ga abinci haka irin wannan wayin ne mala'iku ba su so don shi annabi ya ce duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa to ya tsaya gida ne ya yi sallah domin mala'iku suna cutuwa daga abin da ke cutar da bani adam na wari haka in ka zo ga kofofin masallaci akwai mala'iku a gefen ka a masallaci akwai mala'iku ba za su ji daɗin wannan warin bakin ba bi ma'ana in ka yi aswaki in ka yi broshi in ka goge bakinka in ya komo da kamshi in ka to masallaci babu matsala wannan warin ne abbasu so wata na so an nuna maka muhimmancin tsafta da kuma illar kazanta Ayi, shikenan? Nawa aka samu mace? Za a faɗi ko ba su an faɗi ba? Ba a faɗi wancan ne, ko? Wanda aka samu mawuccin nan ba a faɗi ba. Za a faɗi abin da aka samu mata ko ba su an faɗi ba? Ba su an faɗi ba ko? To sai mace, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.